أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV, IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da fallarsa ya bamu iko mu haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nassoshi, ko yadda ake haɗa nassoshi, ko yanda ake haɗa ma'anar nassoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine zaman mu ko darasin mu na 138. Game da ƴan uwa da suke bibiyar mu, sun san muna tafiya ne tare da littafai guda biyu, ko muna karanta littafi biyu. Littafi na farko, littafin Daf'u Ihamil Iqtirab an Ayatil Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shaqiqi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu kuma As'ilatul Qur'an Al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Kamar yadda ƴan uwa suka masu bibiyar mu a darasi na ƙarshe sun san mun tsaya a cikin suratul Nahl, a yau kuma za mu tashi a cikin wannan sura ɗin. To, ga al'ada kuma muna bin jerin ayoyin alƙur'ani ne, saboda mun haɗa littafi guda biyu kenan, ba jerin littafin za mu bi ba, jerin ayoyi ne muke bi yadda sun ka kawo su. To, abu na biyu kuma, wato idan dukkan sun kawo ayar, to za mu fara da littafin da dama a cikin shi muke, ko a cikin shi muka tsaya, sannan sai mu ɗora a kan wani. To, kafin mu ci gaba da bayani a cikin suratul Hijri a matsala ta 534, mun kawo wasu ayoyi wanda wani lokacin tana yiwuwa akwai kuskuren karantawa, kuma ko mun gyara ko ba mu gyara ba, wajen inda ya ce walaqad kadzdzaba ashabul hijri al mursalin. Mun kawo cewa wato a cikin suratul Ibrahim, afwan, inda anka ce za a fitar da annabawa cikin suratul Ibrahim, qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. تو wannan a karkashin wannan masala ta 509 anan muka kawo wannan. To, wajen qalu la illam tantahi ya lutu latakunanna minal mukhrajin, a masala aya ta 167 a cikin suratul shu'ara. Nuhu kuma qalu la illam tantahi ya nuhu latakunanna minal marjumin, a aya ta 119 a cikin suratul wato ash-shu'ara. To, wannan dan saboda abin ya zamanto tabbace na kenan, wajen Lutu da akwai mukhrajin kenan, shine yake da alaka da wannan aya din, kissa ta annabi Lutu, wallahu ta'ala a'lam. Mas'alar da zamu tashi akan ta shine mas'ala ta 551 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa Ajibatuha da Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala ta'ala, ya akai Allah yace min al-jibali buyutan wa min ash-shajar, aya ta 68 a cikin suratul Nahl farkon aya, wa auha rabbuka ila an-nahl, ubangijinka yayi wahayi zuwa ga zumuwa ko kuma kudan zuma, an ittakhidhi min al-jibali buyuta, Allah ya ce tariqi min al-jibali daga wato duwar wasu kenan ko duwatsu, buyutan gidaje, wa min ash-shajari kuma tariqi gidaje, a cikin mi, a cikin wato bishiyoyi ko itace. An gane ko? To, malam yace wa lam yaqul, amma Allah bai ce ba fil jibali, sai ce min al-jibali kenan. Ya kamata a zahirin lugha a ce fi, tunda cikin dutsen ne za a ɗauka, kuma fi shajari, a cikin ici itace ko bishiya. Yace to wal isti'malu, yace to kuma amfani da kalima anan, wa inna ma huwa bi fi, an gane ko da fi, to isti'mal, yadda Larabawa suke amfani da wannan kalima shine in sun kawo ana zaunawa sai a ce ciki, ba a cewa daga gare shi. Wa inna ma huwa bi nafi, wa inna ma huwa bi fi kenan, ana amfani ne da kalima ta fi ko harafi na fi, zamu ce yuqalu ittakhadha fulan baytan fil jabal, ana cewa wani ya riki gida a cikin dutse, aw fi sahra'i, ko a cikin sahara, ko sahara, aw nahwi zalika, ko abin da ya kama da haka. Malam yace kunna, zamu ce qala az-zamakhshari, imamu az-zamakhshari ya ce, babban malamin wato balaga wanda yana da tafsiri na al-kashaf, wanda kuma a wajen balaga ya kware sosai, amma wajen wato ilimi na aqida, aqidar shi ta Mu'tazila ce, ana kiran shi Jarullah, makwabcin Allah saboda ya zama na Makka ana ce maka Abba Baitullah dakin Allah sai ana kiran shi Jarullah to aqidar sata mu'tazila ce malamai suna haddarawa amma wajen balaga ana indai ba indai karkata zuwa ga aqidar shi ba ana amfani da maganganun da ya kawo dama malamai suke cewa wato khadama albalaghata mu'taziliyani balaga malami biyu suka mata khidma amma kuma su masu aqidar i'tizal ce wato na farko da shinsu Imam Zamakhshari wanda yana littafi al-Kashaf wanda shine fi shahara sannan kuma akwai Abdul Qahir al-Jurjani wanda kuma yana littafi daga cikin manyan littattafan sa cikin ilmin balagha asrarul balagha da kuma dalailul i'jaz to malam yace to qala Zamakhshari Zamakhshari yace rahimahullah Allah shi masa rahama inma ata bi lafzati min abin da yasa Allah ya kawo da kalima ta min bai kawo fi ba li'annahu arada bi ma'na al-ba'diyya domin Allah ya nufin sashi wa Allah tabni buyutaha fi kulli jabal dan kas su gina wato gidajen su kina a cikin kowane dutse wa kul wato wa kulli shajarin da kowane icce ko ce bishiya wala fi kulli makanin ko cikin kowane wuri min aljabal an gane ko na wato dutse wa shajarin da kuma kowane icce an gane ko kinan nan min sai ta zama to ana nufin sashen wato duwatsu kuma sashen bishiyoyi kuma ko cikin bishiyar abinda ake nufi tab'id kinan tab'id na biyu ko cikin dutsi ba duk dutsi bane gaba ɗaya za su haɗe shi su mayar da shi gida sashen shi ne kuma ko bishiya ba dukkan ta bane za su mayar da ita gida sashen ta ne shine abinda ake nufi malam yace kamaru shahidu kamar yadda muke gani a yanzu wa nara min buyutin nahli muna ganin gidajen wato zuma ko kuma kudan zuma li'annahu yattakhidhu min tilin yana sa doka yin gidansa daga sashen kasa aw idanin ko wato idan jam'in na al'udu kenan wato itace kenan ko bishoyi idan asalin shi wato ana nufin icce amma galibi ana amfani da icce wanda bai da rai aw idanin fil jabal ko kodin su bishoyi ko wato itace a cikin dutsi wa shajari ko kuma wato a cikin wato bishoyi ko itace kama tattakhidu tuyur kamar yadda wato at-tuyur tsuntsaye suke ne suke rikon gida sai su yi giji kaga ba dukkan iccen bane ko kuma dukkan dutsen su kamar da shi giji sashen shi ne falau ata bi lafzati fi da Allah ya zo da lafza kalima ta fi lam tadulla ala hadha al-ma'na da ba za ta nuna wannan ma'ana ba an gare ko malam yace wa nadhiruhu qawluhu ta'ala tamkar irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa tanhituna min al-jibali buyutan an gane ko wa tanhituna min al-jibali buyutan wato farihin a cikin suratul shu'ara ni ne ƙara farihin kinnan wato ma'ana ya zo cikin alqur'ani amma masu rubuta littafin musu kawo shi ba sai ne ƙara sa ayat ba wai ina nufin na ƙara wani abu cikin alqur'ani ba wa tanhituna ana magana ne da wato abin nan adawa wa tanhituna min aljibali kuna sassakawa daga gidaje buyutan daga duwatsu buyutan gidaje kinan kaga sashen dutse ne suke mayarwa gida ba wai dukkan dutse ne suke mayarwa gida ba a cikin suratul al-hijr wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminina can kuma aminina ne wa kanu na ana ba da kissar su ne wa kanu sun kasance yanhituna min al-jibal a cikin suratul hijr suna sassakawa wato daga duwatsu buyutan gidaje aminin suna cikin aminci nan kuma farihin ko farihin kira'o'i ne daban-daban wato suna masu alfahari da nan farihin da haba bare kuma yana nuna alfahari kuma yadda in yazo da ha karami wani lokaci yana nufin farin ciki wani lokaci yana nuna alfahari wannan shine abin da ake so a ce kina sai da manto ya anci fakhur mai alfahari an gane ko farih kuma shi ma mai alfahari ko mai farin ciki shi ma farih ko farih da hababba mai alfahari almuhimmu suna alfahari da karfin da Allah ya ba su sun manta da wanda ya ba su wannan karfin to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala hikima ta kawowa fi min ba a kawo fi ba amma kafin mu ci gaba akwai abubuwa da ya kamata mu dan ƙara shine cewa wato kalima ta buyut jam'i ne na bait to amma tana da nau'i na karatu guda biyu idan muka duba Imam Hafs da Imam Ruwais an gane ko wanda Ruwais din daga cikin wanda suka yi riwaya ga Imam abin nan Yaqub sannan kuma wato da Imam Abu Hafs da Warsh nake son cewa Warsh kuma yana da cikin wanda suka yi riwaya ga wato Nafi kenan da Hafs da Warsh da Abu Amr ibn al-Ala an gane ko da Imam Yaqub da Imam Abu Ja'far su suka karanta wato بيوت أنغاني كو سون كايما واتوباء ضم بيوتا سوران كما سون كارنتا بيوتا بيوتا سو كاي كسرة تو كاغا إذا متوم بسون ونن كرا أبادا كيسكي ونلوكتي يانا abin nan sai ji an ce biyut sai ce to wannan qira'a babu ta a wannan qira'a akwai ta akwai biyut akwai biyut in dai Hafsu ne ko Warsh ko Abu Amr ibn al-Ala ko Imam Yaqub ko kuma Imam Abu Ja'far sun karanta wato biyut su ko sun karanta biyut an yi ma ba'un kasra tunda asalin shi biyut ne amma sai aka yi ma ba'un kasra saboda ta dace da wato ya'un kenan wannan shi ne sannan kuma da inda Allah subhanahu wataala ya ce wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun ya'rishun akwai ya'rushun an yi mara'un wato damma wanda kuma qira'a ce ta ibnu amir da kuma qira'a ta wato shu'ba wannan kuma yana da alaka da ilmu sarf kuma yana da alaka da ilmu qira'at kaga in ka ce ya'rishun kina arasha ana cewa ya'rishu kuma ya'rushun a qira'a ta ibnu amir da shu'ba ana cewa arasha ya'rushu to wannan shine abin da nake so in kawo da abinda mutane suke ginawa shine ya'rishun ko ya'rushun suke ginawa wato gini ana kiran shi she yasa gadon ba sarauta ake kiran shi al-arsh dan me abu ne wanda wani lokaci gina shi akai wani lokacin ma ana nufin fada gaba ɗaya ta mai mulki saboda gina ta ake yi a kira ta al-arsh to wannan shi ne abinda zamu iya karawa a karkashin abinda shi malam ya kawo sai mu dawo zuwa ga littafin ya biyu wanda shi ma ya kawo wannan mas'ala مسألة تجب أسي مسألة تدريد الآية أتكل التاف دفء إهام الاضطراب عن آيات كتابنا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ما رأيت قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب أن قالكو كنن آية ستين دا وتبقي نما أشي ما بآية بدابتي وانا ما تي كما تمفارس أن مكاونا أما سيمكسر أمان لك آيوين ديني وانا إتتي آية ستين دا بقي ودكما مكاو بياني كنتا آية ستين دا تقوس to ومن ثمرات النخيل yana daga cikin samarat ayan itace na dabino wal anabi da inabi tattakhiduna minhu sakaran daga cikin su akwai wanda kuke riko kuyi sakaran abin maye an gari ko muskiran kenan warizqan hasana sannan kuma ku zirki arziki mai kyau na Allah subhanahu wa ta'ala kina yana bayanin cewa daga cikin ayan itace na dabino da inabi larabawa a wancan lokaci suna riko wato su yi abin da suke maye a tsima abin ya tsima sannan kuma a shashi don a yi maye sannan kuma akwai wanda suke sayar da shi sai Allah ya kira shi rizqan hasana malam ya ce hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja yufhamu minha ana fahimta daga gare ta anna sakara shi abin da ke sawan maye al-muttakhadha min thamaratin nakhil wanda an karike shi daga ya'yan itace na dabino wal a'nabi da kuma ya'yan inabi la ba'sa bihi bala fi gare shi li'anna Allah amtanna bihi domin Allah yayi wato imtanna ya nuna ni'imarsa bihi da shi ala ibadihi akan bayinsa fi suratul imtinan a cikin suratul imtinan allati hiya suratul nahl wadda ake kiranta suratul nahl kenan nan mun sha fada cewa sunanta suratul nahl amma ana kiranta suratul wato an-ni'am suratul ni'imomi ko suratul imtinan surata ni'ima irin waɗannan sunaye ana iya in busu cikin nasiba a kira su ijtihadiyya amma an ce ijtihadiyya ba ana nufin ana ƙara su ba a min babil ikhbar kawai ta fuskar ba da labari ne domin ba a cewa an sanya suna wanda bai tabbata ba a cikin nasi amma min babil ikhbar ne kamar yadda zaka iske wani lokaci an kawo abu ta fuskar ba da labari ba ana nufin suna ne na sura ba ko misali suna na Allah min babil ikhbar ina fata an fahimce ni kaga yanzu idan mutum ya ce Allahu an gane ko wato sami'un li aqwalina Allah yana ji abin da muke faɗa to shi sami'un abin tabbata suna Allah sami'u ba cikin nassi to amma kuma min babil ikhbar ba min babil aqida ba da miski to wannan min babil ikhbar ne ba suna ne aka sanya ma Allah ba idan fa ana fahimta ta to wannan shine ya kamata dalibi ilimi ya fahimci wannan domin zaka iske cikin wadansu littattafai musamman yanzu in ka duba cikin tafsiri na at-tahrir wa at-tanwir na ibnu ashur da at-tafsir al-mawdu'i li nukhbah min al-ulama zaka kaga malamai suna ka sunaye na sura fiye da daya biyu wadanda zasu iya tabbatar da su to ijtihadiyya kuma kamar abu ne wanda ba nasi ne tabbatar da shi ba amma min babil ikhbar ne to malam yake cewa wa qad harrama Allah ta'ala al-khamra Allah ya haramta giya bi qawlihi da fatarsa rijisun min amali ash-shaytan inda Allah ce innama al-khamr wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijisun min amali ash-shaytan suna daga kazamta daga cikin aikin shaytan wato giya da caca kenan fashtaribuhu la'allakum tuflihun kun isance su don ku samu rabauta suratul ma'ida aya ta 90 malam yace to li annahu wasafaha bi annaha rijisun Allah ya sifanta giya da cewa ita kazamta ce an gane ko an yi sabani shin kazamta ma'anawiyya ko hissiya akwai bayani wanda tana yawa daga baya za mu kara shi mana yace wa annaha min amali shaytan kuma Allah ya ce tana daga cikin aikin shaytan wa amara bi istinabiha Allah ya umurci an isance ta wa rattaba alaihi raja al falah kuma Allah ya rattaba ya rataya wato cin nasara da nisanta ita giya an gane ko nisanta ta kenan alaihi kinan yana kuma ga istinaba kenan mala yace to wayu famu minhu za a fahimta anna man lam yajtalibha lam yuflih cewa ko duk wanda bai nisanci giya ba to ai bazai rabota ba bazai ci da ba wa huwa kadhalika mala yace haka abin yake wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya bayyana anna kullama khamara al-aql fa huwa khamr duk abinda ya khamara al-aql yassa hankali asalin khamara shine kamar kallulube abu an gane ko khamara al-ila ya liki ko ya kulli shi an gane koko ya toshi to amma kuma khamar an rufin satara shay'a koko khamar al-aqla duk abin da yasa hankali mai domin kamar ya hana hankali aiki ne kamar ya lullube shi to ma'ana kullama khamar al-aqla fa huwa khamrun duk abin da lullube hankali to shi giya ne wa anna kullu muskirin haramun kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa dukkan abin da wato kullu muskirin haram dukkan abin da yake yana samu mai haramun ne Allah ya haramta shi wa annama askara kathiruhu fa qalilu haram duk kuma abinda wato askara kathiruhu mai yawan shi yake samu mai fa qalilu haram to dan kada din shi ma haramun ne kinan yanzu misali ko da mutum zai ce da wanda ya sha giya lita daya da wanda ya sha marfin giya to ko da bai sa shi mai ba to dai haramun ne ya sha shi domin kafiwa ne saddul lizra'i za a toshe hanya ce ta banna to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo mai tahqiqin wannan littafi da yazo shine muna fada wato Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi yake cewa da an kai da aka yi da malam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana anna kullama khamara al-aqla fa huwa khamr mai tahqiqin wannan littafi yace akhrajahu al-Bukhari yace warada hada min qawli Umar ibn al-Khattab kina wannan magana ce ta Umar ibn al-Khattab inda al-Bukhari a wajen Bukhari a athar na 4619 kuma Muslim ya kawo wannan a asar na 332 abinda yasa mu ce wato hadisi bane kai tsaye mun kace asar saboda an danganta shi zuwa ga Umar malam yace wato qala ibnul mulaqqin wani malami yake cewa ibnul mulaqqin yace fil badr al munir atkil littafin badr al munir inna ma dhakartu hadith Umar hadha fil ahadith dun al athar yace abinda yasa ne ambaci wannan an gane hadisi na Umar dun al-athar amma ban sa shi ba cikin misali athar kamar maganganu wadanda ba na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ba li anna adh-dhahir abinda yake zahiri anna Umar radiyallahu an sayyidina Umar radiyallahu an la yaquluhu ba zai fadi wannan ba illa an tawqifin sai shi cewa ya ji shi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullama khamara al-aql fa huwa khamr to wannan kenan kaga sai da manto irin abinda malamai suke samun sabani akan sa kenan cikin hadisi zaka ji wanda ake cewa mawqufun lafzan marfu'un hukman akwai wanda lafazinsa ana danganta shi ne zuwa ga sahabi amma kuma ma'anarsa in an ka dubi ta sai a ce to wannan yana da ma'ana ta hadisi domin duk abin da ya zama to na bada labarin gaibi ne daga sahabi in ya inganta to sahabi bai sanin gaibi sai ta fuskar wahayi ko alqur'ani ko daga wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko daga wanda ya je daga wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na biyu duk abin da ya zama to na shari'a ne yanzu misali in sahabi ya ce ruhina an kaza an hare mu an gane ku koko umirna bi kaza an umurce mu da kaza to kaga irin wannan shari'a ita take bada umurni ko hari kinan wannan koda bai faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba koda bai faɗi cewa ba misali wannan shari'a ce to za a dauke shi a matsayin shari'a ce to irin wannan yana daga cikin abin da ake samun sabani to kaga wagga gashi an kawo shi magana Umar ce shi ma ya ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana shi kuma mai tahqiq wannan littafi ya kawo asar na Umar ibn al-Khattab cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim amma ya faɗi wani malami ibn al-Mulaqqin yana daga cikin waɗanda suke ganin cewa wannan magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka gani to irin wannan kaga wanda bai dubi sharh hadisi ba zai zabura ya ce kamar malan yayi kuskure an gare ko duk da yake bai hana a samu dasu su ce a'a wannan bayani zahiri shi kawai da Umar ne kullama khamara al-aql fa huwa khamrun duk abinda yasa hankali ya gushe to wannan abin matsayin giya yake to shikenan wannan yana gori yana dauka shi cewa magana ce ta Umar ma'ana ya faɗi magana ce yana ganin cewa ya danganta ta soka Umar to irin waɗannan abubuwan su ne ake samun sabani to in ba mutum ya yawaita bai cike ba cikin mas'aloli yake bin bindiddigin mas'ala yake duba sharhuka da bayanai na malamai sai ka iske zai faɗi magana ba tare da ya hankalta ma asalin abin ba sanannan inda hadisi ya ce wa anna كل مسكر حرام دكا ابن دي مسكر ني ما راينا سماي حرام حرام ني wannan shi kuma hadisi ne na daban kaga ba wancan ba wancan ma'ana kuma hadisi ne aka hada hadisi ne na Abu Musa al-Ash'ari wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 4343 Imam Muslim ya fitar da shi a hadisi na 1733 kaga kinan nan sai zaman to kamar hadisi ne aka hada amma ba a bayyana ba kaga mai tahqiqi littafi sai zo ya bayyana wannan wa annama askara kathiruhu fa qaliluhu haram duk da yake malam dai ya kawo shi da fuskar ma'ana duk abinda ya zama to mai yawa yana samu mai an gare ko to kadaddin shi ma dan kadan ba idan an sha haramun ne shi kuma hadisi ne Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisi na 3681 da Imam Tirmidhi a cikin Jami'a da kuma hadisi na 1865 da Ibn Majah ya kawo shi a cikin as-sunan hadisi na 3393 hadisi ne na Jabir ibn Abdullah an gare ko wace mai tahqiqin wannan littafi yace wa qala at-tirmidhi tirmidhi yace wa fil babi a cikin wannan babi an sa'adin akwai hadisi daga sa'ad mai irin wannan kinin ma'ana wa aisha da aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an as-sahabati ajma'in wa at-tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm ad-din wa abdullah ibn amr kuma riwaya daga abdullah ibn amr wa ibn umar mai tahqiqin littafi shi karawa tunda an kai ibn umar kinan wawan kin ya kamata a sata sai ya karata amma shi yasa sai ya sa mata alama وابن عمر بن عبد الله بن عمر وخوات بن جبير خوات بن جبير وانا يرى كم مزايا نا وتلتاف الترمذي وانا بعيا كاو سيج بكم في الباب ان كذا ان كذا ان كذا بعد ترى السيا فد ما كبر لتتفند سوك كاوسو اما ريو نيا بودي ما كقوفا شيء تبين شيء كنا ايك كاربين شيء كم وانا مسألة دين تابين دي سالك كاو وانا دم متني سنتح كي لتاف يا دام فاني كم ودلو كشي دي دم متني كي مالمي اكو ابو وانا دتنا ما شي مالم باوي دم بس ان دهني سينيو كوا amma irin dalibi wani yin doka sai doka duk hadisi gudani to amma haka za a yi fayyace cewa hadisan daban-daban ne in akwai wani abu daga ƙasa kuma za a iya ganewa in kuskure ne malam yayi ko mantuwa wannan wani abu ne wanda da iya zo ma dan adam to shi yasa wadansu sai su ga kamar idan mutum yayi kuskure daya kamar ma ba malami bane a wannan ba shi bane dan adam yana kuskure kowane ne shi kuma dan adam yana mantuwa kuma ba wai tana yawa bannin bai san abu bane a littafin ma ujala ne abinda ake gani malam ya rubuta wannan littafin ne cikin sati biyu to kina tana yiwa cikin sati biyu ba zai samu lokacin da duk zai tattaro komai da komai ba sai ga ƙara yayi abin dai ya san dai zai amfana kuma duk abun da ya kawo yana da tabbaci akan su cewa haka nan ne suke tunda hadisai ne dai in ma dai an ci hadisi uku dai aka hada wani dai almuhimu dai hadisai ne kuma akwai su to kaga irin waɗannan abubuwan da dalibai ba su hankaltawa me yasa malami ya littafi tana yiwa shi tsarin da yake so ya littafi yayi shi ne mukhtasar ba tare da sai ya tsawaita ba an gane ko kuma in ba baiwa ta Allah ba irin wannan littafin ya za a yi mutum ya rubuta cikin sati biyu misali kun ga abu ne wanda yake wasu na ɗaukar shekaru ma kafin su rubuta littafi ɗaya baiwa ce ta Allah subhanahu wataala to amma da yawan ɗalibai irin wannan ba su hankalta mishi Allah ya kyauta to kenan malam ya ce to ga amsa kan wannan mas'ala ɗin tunda an kira shi sakaran rizqan hasana kuma an kira shi rijison kasamta ne wal jawabu malam ya ce amsa zahirun abu ne wanda yake bayyananne wa huwa shine anna ayata tahrimil khamri aya ta haramta giya nasikhatun liqawlihi ta shafi an gane ko tattakhiduna minhu sakaran kuna rizqu kuna riqon sakaran abin maye to nan ba ai bace mai sakaran haramun ba tunda kawai cewa ku riƙe abin maye kiran ya ba su suna sha kuma qur'ani yana sabka ina fata ana fahimta ta to shine malai yake son ya nuna maka cewa kiran wannan ayar hukuncinta kamar abinda tabbari an gane ko abinda tabbari tunda bata nuna cewa ma abin maye haramun bane to wannan ayar ta fito nuna haramun bane malam yace to wanasu khalahu huwa at-tahqiqu cewa wannan ayar ta suratu masalan suratul ma'ida ita ce ta shafi hukuncin da ke cikin suratu wato an-nahl domin a cikin nahl ba a ce haramun bane an bar hukuncin yana da kina a matsayin kamar matsayin shi su ci gaba da sha to shi koyi an ce qur'ani na sabka an bar su ci gaba da sha kina kamar abin yana nan matsayin shi da halat malam yace to shine at-tahqiqi yace khilafan sabani lima yasumuhu kathirun min al-usuliyyin daga abinda da yawan malaman usuliyun suke fada yanzu umu suke riyawa in ji malaman zauri anna tahrimal khamri li naskhan li ibahatiha alula su wanda su malaman usuli fiki sun tafi cewa haramtar da giya laysa naskhan ba shafewa bane li ibahatiha alula da halaccin da an kai mata na farko li anna ibahatiha alula ibaha aqliya su a wajen su halaccin ta na farko halacci ne na hankali an gane ko وهي المعروفه عند الاصوليين بالبراءه الاصليه شيني وجن malama usul al-fiqh ake kira al-bara'a al-asliya kina abu ne wanda yake bara'a ce barra ce ta asali tun da shari'a bata hana shi ba malam yace wato san ma ana kiranta استصحاب العدم الأصلي واتو أبو كتكنتي أتفت على درشن أصلي دومين أنت أدب الأصلي أصلين دليل دا يحرمتا سي أنت في أكنشي دومين مثالي كومي ينا دا أصلي أصلي غا إبادة شيني أهانتا سيمي سي أسامو دليل دي تي أي أصلي غا أبنشي كو أبابل مكي أنفاني لسو كونا شاكونا أبو أنا أنهالة تاسو سي أسامو دليل دي سا أكهرمتا in kaci yana cutar da kai ko kaza ko kaza to kenan ko ne ana kuma zuwa ga asalin shi to kenan nan shan da suke yi mata sai an kai istishabul adam al asli an abotakanci cewa babu asli babu asli kina al adam babu asli wanda ya haramta kina ana tafiya ne akan wannan kina shi sai suka ce ba hukunci na shari'a ba malam yace to wal ibahatu al aqliya halaccin abu wanda hankali na ya gane haka ba nasi bane laysat min al ahkam al shar'iyya bai daga cikin hukumce hukuncin shari'a hatta yakuna raf'uha naskhan balle ma in an shafe wannan hukuncin har azo a ce an shafe hukunci na shari'a tunda dama shari'a ba ta yi bayanin cewa halat bane ba ta dawo ta haramta dijare kamar abinda an ka fada shine wato an ci ana riƙon abin maye to tunda an ka ce ana riƙon abin maye ba a ce halat bane an gane ko kenan ba matsayin halatta ki ba tunda hankali da yake gane cewa dai ba a ce halat bane ba a ce haram bane an gane ko kenan babu nassin da ya fito ya bayani karara malam yace su waɗannan malamai sun kace ba al ibahatu al aqliya laysat min al ahkam al shar'iyya hatta yakuna raf'uha naskhan walau kana raf'uha naskhan da dai shafe ta an gane ko waɗannan hukumce hukumce ya zamanto kamar dauke wannan hukunci na hankali wanda hankali ya gano da in aya ta zo ta haramta shi kidan ya zamanto naskhu ne akai la kana kullu taklifin fi shar'i nasikhan lil bara'at al asliya min al taklif bihi ba su suka ci wato da haka ne la kana da ya kasance kullu taklifin fi shar'i duk abinda Allah ya kallafa a cikin shari'a ya dora muna to zai zamanto nasikhan ya shafi lil bara'at al asliya ga asalin abinda muke akan shi min al taklif bihi lokacin da an ka dora hukunci akan shi kidan yanzu misali da sai mu ci kenan duk wani abu wanda hankali da yana masa hukunci to sai shari'a ta zo ta tayar da mu daga wannan ta dora mu da shi a wani hali to kenan ta yi nasu ne ina ba ta amfani ne kenan sai zama to qur'ani gaba daya ya shafi alqur'ani gaba daya ya shafi dukkan hukunci hukuncin da hankali ne ya gano su alqur'ani ya shafi wato a'a to shi wannan ba hukunci ne na shari'a ba balle ya ce an shafi wannan hukunci shi ne abinda suke so su ci da sai mu ce da Allah ya ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah tunda ba a yi sallah yanzu Allah ya ce a yi sallah to kenan an shafi hukuncin da hankali ya gane cewa ba dole bane sai a yi sallah to kaga an ce wannan ashe dubban hukunci da a ce an shafe su kuma wannan fahimta ta hankali ba shari'a bace balle ha a ce shari'a ta shafe ta shine abinda malamin yake son ya ce ko ku abinda malaman sun kafa hujja da shi malamin yace to wa ila kauni al ibahati al aqliya laysat min al ahkam al shar'iyya kasancewar al ibahati al aqliya ibaha an halatta abu na hankali ya halatta abu ba tare da wani dalili na shari'a ba yana na akan wannan hukuncin da ba shari'a ba ta zo ta ce kaza halatta bane ko haram shi ya dauke shi ne akan kaza laysat min al ahkam al shar'iyya wannan ba a dauka shi daga cikin shari'a malai yace to ashara yayi nuni zuwa ga wannan hukunci fi maraqis sa'ud a cikin littafin maraqis sa'ud bi qawlihi da fadarsa wa ma min al ibahati al aqliya qad ukhidhat fa laysat al shar'iyya wa ma min al ibahati duk abin da ya kasance na ibaha ne al aqliya hankali ne ya halatta shi ma'ana hukunci ne wanda hankali ne ya dora shi halattawa ne ko haramtawa ne duka shi ne ibahatu al aqliya ya zamanto kawai hankali ne ya dauke shi akan kaza to shikenan kad ukhidat an dauki wannan hukunci ne daga hankali na hankali an gane ko fa laysati shar'iyya to wannan ba a dauka shi hukunci ne na shari'a balle ba haɗin wani abu ya zo ya canza shi a zo a ce haram ne ko a ce an yi naskhu an shafe hukunci malam yace kama ashara ila anna tahrim al khamri laysa naskhan li ibahatiha kamar lokacin da shi ma malam mai wannan littafin ya kara yin nuni cewa anna tahrim al khamr haramtar da giya laysa naskhan li ibahatiha ba wai an shafe halaccin ta bane li annaha ibahatun aqliya domin abu ne wanda hankali ne ya halatta shi wa laysat min al ahkam al ahkam al shar'iyya bai daga cikin hukumce hukumcen shari'a bai daga cikin hukumce hukumcen shari'a hatta yakuna raf'uha naskhan balle ma har a ce daukewar wannan hukunci da an kai matsayin shafewa ne domin shari'a ita ce in ta halatta abu ta haramta shi a ce ta yi nasu ko ta haramta abu ta halatta shi a ce ta shafe hukuncin amma shi hankali bai daga cikin hukunce na shari'a balle ya a ce shari'a ta shafe shi malam yace to bi qawlihi inda ya faɗa yace abaha ha fi awwalil islami bara'atun laysat min al ahkam abaha ha abinda ya halatta da shan giya fi awwalil islami a farkon musulunci bara'atun bara'a ita ce bara'a asliya an gane ku ko al-ibaha bara'a asliya ko al-ibaha al-aqliya dan an ce bara'a asliya shine asalin abubuwa halatu ne sai wannan da muke ci ko muke sha halatu ne asalin su sai an samu dalilin da haramta an hankalci sannan kuma ana kiran shi al-ibaha al-aqliya hankali shine gano cewa wannan abin babu wani abin da ya hana shi kenan shi hankali shike umurta kanshi ko shike hana kanshi to wannan ko bai shiga daga cikin hukunce-hukunce na shari'a to inda ya shiga hukunce-hukunce na shari'a in an samu canjin hukunci sai a ce an shafe malam yace to wa inna ma qulna dalilin da ya sa muka ce inna tahqiqa zance wanda yake tabbatacce huwa kaunu tahrimil khamri nasihan li ibahatiha wato kasancewa haramta giya ya shafe wannan hukunci ne li'anna qawluhu domin fadar Allah subhanahu wataala tattakhiduna minhu sakaran kuna riqon abin maye yadullu ala ibahatil khamri shar'an wannan ya nuna cewa shan giya a wannan lokaci halatu ne farafu hadhihi al ibaha doki wannan halacci almadluli alaiha bil qur'an wanda qur'ani ne yayi ishara zuwa gare ta raf'u hukmin shar'i doki hukunci ne na shari'a fa huwa naskhun bila shakk malan yace zance mafi inganci shafe hukunci ne an kai na shari'a wato bila shakk ba tare da shakka ba wala yumkinu an takuna ibahatuha aqliyatan bai yuwa ta zamanto tana da cikin ibaha aqliya abinda hankali ne halatta shi nan shari'a ba ta shigo ba illa qabla nuzuli hadhihi al aya sai dai a ce kafin wannan aya ta sabka to babu hukunci kanta kama huwa wato zahirun kamar yadda yake abun da yake zahiri malai yace to wa ma'lumun abuni sananne inda ulama'i a wajen malamai annal khamra ita giya nazalat fi sha'niha abinda ya sabka a cikin sha'aninta arba'u ayatin ayoyi guda hudu min kitabillahi daga cikin littafin Allah al-ula na farko hadhihi al-ayatu wannan aya ad-dallatu ala ibahatiha wadda take nuna cewa halaccinta domin da yace sakaran an gane ko abin mai wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran baiti haraman ba ko muharraman kina yin nuna cewa an bar su su sha kuma yanzu wannan hukunci ne na shari'a ina fata an fahimce ni to malai yace wannan ta nuna wato halaccinta an gane ko wani zai ce to ya za a yi a ce a'a to kuma an halatta ta a'a shi akwai abin da ake kira at-tadarruj fi at-tashri'a a wancan lokaci da suka sha ba shan giya wato cewa su cire daga shan giya lokaci dai abu ne wanda zai yi wahala an gane ko sannan kuma a wannan lokaci tana yiwuwa akwai abubuwan da sun fi giyar hatsari su ne ake son a sa su bar su to shi yasa sai ka fahimci at-tadarruj fi at-tashri' al-islami wani babi ne mai fadi kwarai da gaske da hikamu da asbabuhu yanzu misali kaga giya an dauki mataki guda hudu wanda zamu kawo su misali jihadi farko an hana yin jihadi ba umurce su jihadi ba daga baya aka umurce su su yaki waɗanda suke yakar su daga baya aka halatta musu yaki domin cewa su fara yaki a Makka za a iya karkashe su ma gaba ɗaya ba za su yin yakin ba to kaga ashe musulunci yana hankalta ma abubuwa mataki mataki to amma yanzu misali a nan kuma ba za mu ce a giya ba yanzu idan muka ga wani kafiri sai mun dauki waɗannan mataki ko kuma ce musulmin da yake shan giya sai mu ce to yanzu mu dauki mataki guda hudu a wannan matakin ba za a dauke su ba amma dai ko da an nuna mishi giya bata halatta ba to za a bi shi ne a hankali har sai ya daina shan giya din domin idan yana shan lita 10 aka samu ya dawo lita 6 misali ko 8 to an ci nasara ana nan ya dawo 5 an ci nasara ana nan ya dawo 3 an ci nasara ana nan ya dawo 1 an ci nasara domin wanda ya zuri cikin shan giya wani lokacin yana da wahala a ci ya bar ta lokaci daya bal ma sabon Allah galibi kai ba sabon Allah ba hatta da abinci idan ka saba ci kai zurfi a ciki sai ka iske wannan abincin ma zai iya zaman tuma ma matsala yanzu misali wanda ya saba shan wato shayi sai ka iske idan bai sha shayi ba lokacin kansa yana ciwo to kaga shayi ai ba kwaya bane amma yanzu ya kai inda idan bai sha shayi ba ma ya zaman tuma sa kamar matsayin kwaya shi yasa hadda turawan fara suke cewa mere habitude ce que tu n'as pas l'habitude babban wato mafi kyawun sabo a ce baka da abin da ka saba da shi domin haka ne abba za a bautar da kai ba amma duk abin da ka saba da shi koko abinda ka zuri wajen wato mu'amala da shi to ana iya bautar da kai da shi domin da ka rasa shi ka samu matsala shi yasa za ku ga in kasuwa idan suka kawo abu ko da ba su ci riba ba wani lokacin ma za su fadi amma za su bayar da shi haka nan wani lokacin kuma za su mayar da kuɗin su wani lokacin za su ci riba kaɗan sai kun saba da abin sai a rinka ɗora mishi kuɗi kaɗan wannan siyasar tadarruj ce to kaga ana amfani da ita cikin alkhairi ana amfani da ita cikin sharri haka ne turawa suke yi ma kasashen musulmai za a zo da wani abu kuna kyama ana tarihi kaɗan ana tallata shi gidan rediyo ana tallata shi gidan tv ana cewa bayi ana tallata shi kaɗan wata rana sai ya zo ya yi ƙarfi shi yasa irin waɗannan abubuwan ba a yarda da su tun daga farko haka dai duk wani mai mummunan aƙida sai ka iske ya fara a hankali ya samu mutum ɗaya yana ɗan zuwa ya gina gidan likita ya gina wato makaranta ta taimako ya gina wato abin da makaranta ta taimako wadda kudin ta fustaka kana sun karya ba koko kudin nata dai kadan kadan haka dai yana ta shiga kadan kadan saboda yana so mai sana sun sai yayi karfi ashe wannan siyasatu tadarrush ana amfani da ita a wuri mai kyau ana amfani da ita wuri wanda bai da kyau ya kamata musulmi mu farka daga irin wannan shi yasa kada mu ga matsala mu dauke ta kadan wata rana za ta zo ta yi girman da wato karshen ta wato ya karta zai yi wahala to wannan shine kenan ya kamata mu fahimta cikin at-tadarruj fi at-tashri' akwai mas'aloli da dama waɗanda kuma irin wannan ya zo a cikin su ina fata an fahimta to sai malam ya kawo ayoyi guda hudu wanda suna cewa ayoyi ne guda uku suka bayani kan giya domin wannan ta farko din sun fitar da ita sun ce ba hukunci ne na shari'a ba shi yasa sai su fitar da ita wasu kuma sai su sanya wannan cikin hukunci na shari'a sai su kawo hudu to shi yasa idan malamai suka yi sabani a matsayin ka na dalibi mai bincike na ilmi ya kamata kai kokari ka san me yasa aka yi sabani wanda ya dauki cewa wannan aya ta cikin suratul nahl ba ta daga cikin ayoyin da suka yi bayanin hukuncin giya a shar'ance sai ya fitar da ita sai ya kawo ayoyi guda uku aya ta bakara yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin nas ya kawo aya ta cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara aya ta hudu ya ayyuhal ladina amanu aya ta uku innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslam wanda ya dauki hudu ne sai shi hada da wannan aya ta cikin suratul mi ta cikin suratul nahl sanan ya jiro su guda hudu kenan wani lokacin sai yake sabani wajen malamai akwai dalilin da yasa aka yi shi ba wai kawai don ana so a yi sabani bane ko ko wane ya nuna yafi wane ilimi ko ko wane na sun yi rinjaye wane wani lokacin sabanin nan fahimta ne to yana da kyau daliban ilimi mu fahimci wannan a cikin tafiya ta ilimi wallahu ta'ala a'lam malam yace to aya ta farko hadhihi al-ayatu ad-dallatu ala ibahatiha ayat da ta nuna cewa shan giya an halatta musu shi a wannan lokaci an gane ko saboda wannan lokacin ba a iya haramta su shi lokaci daya sai an kace umin samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran ba a ce halalan ba sai kuma ba a ce muharraman ba amma sai an ka dauki cewa tunda an bar su suna sha kinan matsayin halatta yake kuma aya ce ta yi bayanin wannan kinan wannan hukunci ne ina fata an fahimci ni sannan ba a ce sakaran hasanan ba dan ya zama to kamar halaccin shi Allah bai nuna abu ne mai kyau ba don sai ce wa rizqan hasana shi rizqan hasanan tabbatacce ne amma shinan sakaran da yace sakaran ya bar su suna sha amma bai nuna abu ne mai kyau ba don zuwa gaba zai haramta shi hikima da balaga ta alqur'ani mai girma athaniyatu ayatu biyu alayatu allati zikra fiha ba'd ma'ayibiha ayat da aka fadi sashen ayuba na wato ita giya wahi ya kauru ma'ayibiha wa anna fiha manafi'a a cikin giya kuma Allah nuna akwai wasu amfani wa sarrahat sannan ayat ta nuna cewa bi anna ithmahuma cewa zunubin da ke cikin su akbaru min naf'ihima shi yafi girma daga amfanin da ke cikin su wahi ya kauru ta'ala shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima inda an kace a cikin suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir mutane suna tambayarka game da sha'anin giya da kuma caca qul fihima ithmun kabir kace a cikin su akwai ithmun zunubi kabirun wanda yake mai girma domin shan wato shan giya kaba'ira ne sannan kuma caca kaba'ira ne sannan kuma a cikin qira'a ta hamza da kisa'i qul fihima ithmun kathirun kace cikin su akwai zunubi mai yawa to nan wani sai ce to ya an kai haka kira'u ibu da biyu kuma wannan ya ce kabirun wannan ya ce kathirun a'a akwai ta hanyoyin da an ka hankalta ma in an ce ismun kabirun wato zunubai ne masu girma suna daga cikin kaba'ir zunub in an ka ce ismun kathirun zunubi mai yawa kowanne daga cikin su akwai zunuban da yake haifarwa shi yasa zaka ji ana kiran wato al-khamru ummul khaba'ith da an ka ce ma giya tana a cikin qira'a ta hamza da kisa'i ismun kathirun akwai zunubi a cikin su kenan cikin giya akwai zunubi mai yawa a idan mutum ya sha giya zai yi mahi zai iya zuwa ya saki matarsa ba tare da ya sani ba zai iya zuwa ya dauki mota ko abin ga ya kaɓe wani mutum an gane ko ko kuma ya je ya bata dukiyar waɗansu mutane ko kuma ya kasa zuwa wajen aiki ko kuma ya je ya rinka zagin mutane yana cin mutuncin mutane ba gaira ba dalili da sauran abubuwa daban-daban waɗanda giya take sakawa waɗanda ciki suna da yawa Allah ya san iya kasu ana iya haifar a wajen shan giya a fashe abin nan kwalbar giya a soke wani a kashe shi a yi kaza ɓannar da take haifarwa yana da yawa wanda ya sha giya mai mallaki hankalinsa ba yana iya abubuwa na rashin kunya da rashin mutunci da kuma saban Allah wanda yake mai yawa kuma dole ya dauki zunubin waɗannan abubuwan saboda tun farko shi ya gusar da ni'imar da Allah ya ba shi wanda za ta aikata waɗannan shi ya sama akwai wani mashayin giya wanda in ya zo shan giya zai tambaya akwai breti an gane ko ma'ana kura wanda ake ɗaukar ɗan adam idan akwai zai sha don ya san in ya sha sai an kai shi gida idan babu ba zai sha ba to kaga wannan ya nuna cewa yana sha sha wanda har ya wuce iyaka sannan kuma ba ya an ce ya wuce iyaka ko kadan ma ya wuce iyaka amma dai wannan ma ko cikin shingin ya kai wato wuri wanda yake mummuna sannan ya anka ce wal maisir qul fihi ma ithmun kathirun a qira'at hamza al-kisai a cikin giya a cikin caca tunda mun yi bayanin giya akwai zulubi mai yawa to zartar da kuɗi rashin zuwa wajen aiki to zartar da iyali mutun yaje yayi aiki misali in ma'aikacin gwamnati ne karshe zo uku kuɗaɗen shi kai shi wajen caca iyalansa sun tozarta bara za su je su yi matar shi bara za su je ta yi idan gidan giya idan gidan haya yake ya za a iya biya kuɗin haya yaya wato gashi nan dai kuma waɗanda suke caca ba sa son su yi aiki sannan mutum zai je ya aiki na dukiya mai yawa ƙarshe kuma zai battala shi misali ga mutum ya noman dame sun kai dame 2000 a zo wajen caca zama guda a can ya dame 2000 wahalar da duk yayi wanda Allah ya bashi arziki gashi ya zo ya tozartar da wannan arziki sannan ƙarshe kaji mutum ya ce to yanzu a je a gaya ma gwamnati ko a je a gaya ma turawa su zo su kawo mana abinci bayan kai ne ka aikata wannan ballar da ka zo ka ce turawa a ce akwai yunwa a cikin kasashen mu ya kamata waɗannan zunubai in mun nisance su kun ga za ku iske insha Allah ta'ala matsaloli da dama da muke faɗa hakikatan ba gaskiya bane mutum ya je ya yi caca kuɗin da ya yi aiki na aikin shi ya cace su kaga yanzu sai ya koma zarunci ya dauki duki al'umma da ita ce zai je ya biya kuɗin haya da ita ce zai ci da iyalinsa da ita ce zai kaza da bai yi cacan ba sai ya tsaya da dukiyar shi wanda a gare shi ta ishe shi biya bukatun shi na rayuwa to irin waɗannan shi sa Allah ce qul fihi ma ithmun kathirun a wannan qira'a ta hamza da kisa'i akwai zunubi wanda yake mai yawa karkashin wato waɗannan abubuwa da kuma irin mai da ƙasa baya tunda idan ya zumto ana caca ba a yin aiki kinan kowa ba zai komawa baya sannan kowa yana son ya zalunci wani da zai sauran abubuwa da suke haifarwa ga iski mutum ya je wajen caca ya caca hatta da suturar da take a jikinsa sai ya tura wajen matarsa a bakka shi wata sutura an gari ko a kawo masa wata sutura ya saka domin ya riga ya caca wannan to wannan wani hankali ne yake bada cewa irin waɗannan abubuwan suna da amfani shi yasa turawa suke son duk wani abu ya yaɗu mummuna a ƙasashen mu domin ba za mu ci gaba ba idan shirka ta yaro a cikin kasashen mu shikenan mun lalace za mu bi su ba tare da wani abu ba idan mu ya kasance kafirci ya yaro a kasashen mu shikenan mun zama goya bayan su mun bi su irin yadda suke so idan zina ta yaro a kasashen mu ya zama to ita ce a neman abin hanyar neman abinci kuma anan za a biya fatanti a biya gwamnati jangali kaga an samu matsala idan ya zama to da gidajen giya ne za a tinkawo a biya gwamnati jangali an samu matsala matsaloli za su faru sai ya zama to dukkan ababen da muke so mu nemi kuɗi ai abubuwa ne wanda Allah ya haramta su kuma cikin waɗanda an halatta ga su nan ana samun su Allah ya da da mun daina waɗancan na haram din sai na halal din su dawo amma tunanin cewa ba za a iya samun kuɗi ba ko arziki ko ba za a samu ci gaba ba sai an saba ma Allah yana daga cikin abin da ke afka musu cikin bala'i duk wani abu sai a saba ma ne in dai za a bin Allah ba za a ci nasara ba kidan yanzu idan ba a daina zina ba kidan ba yadda za a yi mata su samu abincin da za su ci haka ne muke so mu ci idan ba a sha giya ba muna nufin ba yadda za a yi mutane su samu aiki kidan masu gidajen giya da waɗanda suka bada gidajensu gidan giya gidajensu na giya haya kenan su yanzu babu ba idan mutum ya kori masu sai da giya ya kawo waɗansu ɗan haya ya saka a cikin gida mutane da ba giya suke sayarwa ba ko suna aiki na halittu ko matan aure da majajensu nan ba zai samun kuɗi ba amma shi ne yake cewa nan ba a samun masu yawa nan ba za a samun ci gaba ba nan kaza shi yasa sai duniya ta fitine mu to irin wannan shi yasa turawa suke kyamar addinin musulunci daga cikin manyan dalilan da suke sa wa turawa suna kyamar addinin musulunci da kasashen musulmai shine cewa kasashen su sun gurbata shirka ta yawa kafirci yayi yawa luwadi ya zan ruwan dare game duniya a wajajen su ko ya zama to abu ne wanda an bashi damar a aikata shi a ko ina kuma a bashi doka zina ta yawa kwaya ta yawa kokin kokain ta yawa duk wasu hanyoyi da ake saba wa Allah tana ne suke samun kuɗi da su da gwamnatocin su sannan kamfunan suna wato zuba kuɗaɗe ga munanan mutane su zuwa musu kuɗi su yi campaign ko campaign su samu mulki domin a ci gaba da tabbatar da wannan to yanzu sai ka zo ka ce a'a kai da an musulmi tsarkakakke a daina waɗannan abubuwa sai gwamnati ta duba ta gani to gidajen giya kaza suke zuba mata gidajen karuwai kaza suke zuba mata gidajen kaza suke zuba mata kamfunan da ke yaƙi ke yin makaman yaƙi su ne suke zuba musu kuɗaɗe to yanzu suna zuba makudan biliyoyi idan aka ce kada a yi yaƙi haramun ne kada a je a mamaye wata ƙasa a tsace arzikinta a kawo sai su ce to su waɗannan kamfunan idan suka daina zuba musu waɗannan kuɗaɗen ya za su yi a ina za su samu waɗannan kuɗaɗen sai shi ɗan ya tunzura su ce sa suke ta yin irin waɗannan abubuwa a je a karkashe ƙasashe a kai musu hari a yi musu ƙarya a karkashe kowa da kowa domin a ɗibi arzikin da ke cikin waɗannan ƙasashe a halattar da gidajen zina saboda su rika zuba makudan kuɗi masu yawa ta ci gaba da aikinta a halattar da zina da luwaɗi da sauran abubuwa wannan yana da kyau malamai su yi bayani na farko mahasinul islam babi ne mai fadi wato abubuwa kyawawa waɗanda musulunci yake kumshe da su da kuma abubuwa waɗanda musulunci yake yaƙa kuma da abubuwan da suka sa dalilan da suka sa turawa ba sa son su karɓi addinin musulunci saboda tsarin nasu gurbataccen tsari ne Allah ya kyauta طب wannan shine kina aya ta biyu qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima sai Allah ce to zunubin su yafi wato amfanin su kenan wannan yana nuna cewa idan abu sharri ne 100% sai shari'a ta haramta shi idan abu alkhairi ne 100% sai shari'a ta halatta shi idan abu sharri 50 alkhairi 50 jamhurin malamai sun ce shari'a ta hana shi domin amfanin shi da sharrin shi sun zama to daidai idan abu ya zama to alkhairin shi yafi yawa to sai shari'a ta halatta shi idan ya zama to kina amfani kaso 80 ne sharri 20 ne to sai shari'a ta halatta shi wani lokaci idan ya zama to abu sharrin shi yafi yawa kuma sai shari'a ta haramta shi yana da kyau mu fahimci wannan to kaga nan duk mai hankali da yaji an ce ismun kabirun akwai zunubi mai yawa ko kasirun mai yawa a qira'at hamza da kisa'i wa manafi'u linnas akwai amfani ga mutane shi Allah bai jahilci cewa akwai amfani cikin giya wurin wadansu suna samun kuɗi in sun sayar ba mutane masu gidajen haya suna samun koko in gidan mutum ne ba masu yakubi ya kuɗin haya ba akwai amfani Allah ba ya jahilci wannan ba amma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin su yafi amfanin su to me yasa kuma ba sai ba haramta ba kai tsayi tunda mun ce shari'a tana haramtawa saboda mataki mataki za a bi dan a haramta din saboda an san sun saba da ita kawale waiwayo yace ai dazo an ci kaza malam yace to fashribaha ba'da nuzuliha qaumun bayan wannan aya ta safka tunda ta fara nuna illar giya can yace sakaran bai ce ba khabisan ba amma dai yace sakaran an gane ko kuma bai ce mai hasanan ba to daga nan wadansu mutane ba su fara ja daga baya tunda suratul nahl makkiya ce daga nan sai aka zo nan sai aka ce fashariba nan kuma yace qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas akwai amfani ga mutane to tunda an ce abu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin su yafi amfanin su to kaga don mai hankali sai ya gane cewa wadannan abubuwan ba su da kyau tunda zunubin yafi amfani yafi yawa afwan fashribaha qaumun ba'da nuzuliha fashribaha ba'da nuzuliha qaumun sai wadansu mutane suka sha giya bayan saukar wannan aya ta suratu al-baqara an gane ko lil manafi'il mafkura saboda amfanin da ake samu wa tarakaha akharun wadansu kuma suka barta lil ism alladhi huwa akbaru min al manafi' wa sun kabarta saboda wato zunubin da ke ciki wanda yafi amfani yawa wannan aya cikin suratul baqara aya ce ta 219 الثالثة آية تأكد تزوب يعني كان جيا شيني الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة آية تزوب نون حرم تنجيا أما أتكلو كنت صلى دون غيرها باورين تبا وهي قوله تعالى إتتي فطر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كون أنكوك إيماني لا تقربوا الصلاة كدك كسنتي صلى وأنتم سكارى الحالي كنا معي حتى تعلموا ما تقولون هسيكون سان أبنكوك أي كتابة سورة النساء واتو آية 43 an gane ko la taqrabu ssalata wa antum sukara kuna maye to wannan nuna cewa kinan wanga alhal halun ce muqarina kinan an ce hal kala kala ne akwai halun muqarina akwai halun kaza akwai halun kaza cikin yarin larabci daliban ilimi suna iya bincike wato a cikin ilmitattafan ilmin nahwu to dan halun muqarina ci wato wa antum sukara mayen nan yana tare da lokacin sallah shine abinda an ka hada na fata an fahimci kinan wannan lokaci sai zama to suna da izinin su shagiya shi yasa wadansu suke shagiya bayan sallar isha ko da subahin take yi giya ta sake su wasu sha bayan sallar asuba ko da azhar take yi ta sake su an gane ko to nan an takaita lokacin kinan an kayyade lokacin arabi'a abu na hudu al-ayatu allati harramatha tahriman battan ayat da ta haramtata haramtawa battan yanke mutlaqan sake ba kaidi وهي قوله تعالى اتجي فطر الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا كون دكو كاي ايماني انما الخمر والميسر حقيقه كوسني تشوا جيا دا تشاچا والانصاب والازلام دا غوماكا سوني انصاب دا كما الازلام كيبو واتو ابين نان ودا اكي حلبي نيمان ساعه ان غاني كو كو كيبيا كينا ودا اكي حربا تا نيمان ساعه ودا سكي انفاري دا لوكاتين جاهليه تا نيمان سنن غيبي كو ودي ابن كو نيمان سنن ساعه رجس من عمل الشيطان واتو رجس kazautani min amri shaytan daga cikin aikin shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kuni sance su in kuna son ku wato rabauta an gare ku malam yace ila qawlihi ta'ala hazuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa hal antum muntahun shin ku za ku daina an gare ku aya ta 90 da aya ta zuwa aya ta 91 a cikin suratul maida malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala malam yace to wa amma ala qawli man za'ama anna as-sakara at-tu'ma malin yace to amma akan fadar wanda ya tafi cewa abinda ake nufi as-sakar at-tu'ma shine nan sakaran at-tu'ma abinda yake da dandano an gane ko abinda kuke ci kidan wa min samaratin dakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran kuna riƙon abinci wanda kuke ci at-tu'ma abinda yake da dandano shine abinda kuke ci kenan مالين تي كما اختاره ابن جرير كما يد ابن جرير يانا بيون الرأي وابو عبيدة ابو عبيدة او انه الخل كوكو انا رفيع الخل كما كوكو انغاري كون ابو عند اتكرا كما كوكو mai kinan in an dauki kuna rikon koko ko kuma abin da kuke ci to nan fala iskal fil aya babu wani iskali a cikin aya kinan kaga wadansu wadanda suka ce abin da ake nufi abinci ko kuma koko kinan wannan babu ma nan babu gancin giya kinan nan babu gancin giya ake ba shi sai Usman da suka ce uku wasu kuma suka ce uku ne saboda al ibahatul aqliya ko da an ce sakaran abin mai suna nufin nan ibaha ce aqliya hankali da halattar da ita ba wai shari'a bace in kuma an ce hudu to wadansu cewa nan wannan aya ta sakaran tana daga cikin ayoyin da sun kai bayanin zancen halaccin giya tunda ya ce sakaran bai ce haramun ba kuma bai ce mishi hasanan ba saboda zuwa ba sai haramta shi daga baya sai ya kawo wadannan ayoyi guda hudu kinan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana a cikin suratul lahli ita ce aya ta farko aya ta 70 ta 67 sai aya ta 219 a cikin suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas sai aya ta 3 cikin suratul nisa'i aya ta 43 ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara sai aya ta 4 a cikin suratul an-nisa ya ayyuhalladhina amanu innamal الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون تو يوم ومسلمي لو كتمو يا كي كرشي كما أكوي دان سورة بياني دي كماتم ودان كارا أكار كشم وانا آير سننم الأورا أكان اندموكي إن شاء الله تعالى درس يمونا قبا إذا الله يبامو إيكو داما زامو زوم الأورا أكان اندموكي سايا abin da muka faɗa ya zama tudi da Allah shi ba mulada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh